إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا موسوفا رواد جدد قدياك الله سبحانه وتعالى wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka. Bala yau muna da ran nawa? Da takwas ko da tara? Ha? Muna 28 ga watan Jumada Ula, Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da daren daidai da 13 ga watan 12 miladiya shekara 2023 iya inganta. Wannan kuma insha Allahu ta'ala shi ne darasin mu na 16 a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna Kitabul Akhdari. Bayan satuttuka da aka ɗauka ba a yi karatun ba sakamakon wasu uzurta da suka gitta, wanda taken karatun namu shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi akai zama lafiya ga musulmi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai. Idan uwa ba su manta ba, ko kuma idan ni ne ba mance ba, za mu tashi ina? Ha? Mu wuce nan. Mun yi satin da ya wuce inda muka tsaya shi ne cewa wajibu alaihi hifzu basirihi ko anin nazri ila haram, ya zama wajibi ga mutum baligi ya kiyaye idan shi, ya kiyaye ganin shi kan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, ko an muka bada misali da kallace kallace ƴan mata, ko da kallon ma mata baki daya. Hallo karatun namu ya ci gaba, mala yake cewa hal yahillu lahu an yanzura ila muslim bi nazratin tu'zihi, shi ya halitta ga mutum wanda yake baligi yayi kallo ga dan uwan shi musulmi kallon da zai cutar da shi? Malam yace wala yuhillu lahu an yanzura ila muslim bi nazratin tu'zihi illa an yakuna fasiqan fa yajibu ijranuhu. Malam yace bai halitta ba ga musulmi yayi kallo ga dan uwan shi musulmi kallo wanda zai cuta ma wannan dan uwan nan nashi musulmi, matuƙar ba fasiki bane ba. Wannan in muka manta ba, har muka bada misalin sahabban nan guda biyu, wanda guda ya ga guda na wanka, guda ya tanka shi, ko wanda annabi Muhammad sallam da yace a kira shi ko da yazo yace dan mi ɗayan ku yake yunkuri ya kashe dan uwan shi wanda ya nuna ku duk kun mance karatun ma'aisha ayyo ya aka yanzu da ina tambaye ina aka tsaya da a subhanallah to shi dai karatu sai ana yawan maimaita karatun da aka yi zai sa karatu ya zama gaskiya muna fahimta ko in da a yi karatu a liƙe karatu sai ranar karatu kuma a sake dawowa a ɗauki littafi lallai za a sauke littafi da kai ka riƙe wasu abubuwa cikin kai amma da yawa kuma za su kubuce maka muna fahimta shi ya sa littafin ne yana da kyau bayan wanda muke aiki da sunan kowa ya zama a ce ni ina da nashi a gida wanda zai rinka jiya karatun da aka yi wanda satin da ya wuce mun tattauna wanda mun ba da ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa haramun ne ga ya kai annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya mu maza masu imani su liƙe idanuwansu haka nan ne ya ce kuma a gaya mu mata masu imani su ma su liƙe idanuwansu a matsayinka na musulmi abinda shari'a ta dora ma shi ne da mace za ta tsawowa daga ka ƙage ido ka ga mace ce to ka sauke ido bai halitta ba ka sake mata gani na biyu haka kuma bai halitta ba ma ganin ka ce bari kai gani guda ƙwararre mai kyau babu wanda ya halitta ma kai ƙwararren gani kawai dai in ka ɗaga ka ga mace ce to shikenan ya zama haramun ka sake mai da idanka haka ita ma mace in ta ɗaga idanta ta ga taron maza ne to ya zama dole ta sauke idanuwanta har sai ta yi ta wuce wannan maza haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni yake cewa qul lil mu'minuna da kuma wa qul lil mu'minat to wannan ina ɗaya daga cikin abubuwa wanda mutanenmu suna tsakaci da su yawa za ka samu mutane suna zama bakin hanya ba don su yi komi ba sai dai su yi wannan kalla-kalla to mu sani wa cewa muna aikata abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ne bai halitta ba ga namiji ya kula wa mace ido ya yi ta kallon ta kamar yadda ita ma macen bai halitta gare ta ba sai dai wasu lokuta nami wanda shari'a ta baka dama shari'a ta baka dama lokacin da ka ga mace kana son ta ka zo gidansu ka nemi izini bayan ka nemi izini sai ta yi ita za a sanar da ita ta yi kwalliya a ranar nan kuma ba sai ta sa hijabi ba duk imanin ta ranar da wanda ke son ta ya zo ganin ta ya aure ta ba sai ta sa hijabi ba an so ta sa kaya wanda za su bayyana ma wace ce ita malumai suka ce ko ɗan kwali bai kamata su sa ba sai dai in ɗan kwalin kallabin shi ma zai zama na ado ne don ka zo ka ga wace ce ita can kullum daman da hijabin ne kake ganin ta ko ka zo gurguwa ce ta sa ƙaton hijabi tana ta yi a dalilin 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 ba a gani ba to amma ka gani in ka je ta cire hijabin za ka gaya ta ce in gurguwa ce sai ka ce to kai mai ƙwahabi kake haka nan ne in kuma samu haka nan da tsatsan gishin nata sai ka ce babu laifi haka kuma a wannan lokacin shari'a ta halitta ma ka buɗe idon ka ka kalle ta da kyau ka ga wace ce ita ka ga ya take tahiya ka ga ya saman ta yake ya ƙasan ta yake ya hagun in ta yake ya dama ta yake haka ita ma an halitta mata su tsaya ka kalla ta ga wane ne kai ka aje kana da tsaga ta kusa guda 30 ga huska ba ka lura ba sai an tsarma alme ta ce yau dama haka kake to tun kafin a kai wannan shirta musulunci ya ba ta dama ta tsaya ita ma ta kalla ya kake muna fahimta ko ka ga wani abu sai musulunci can kuma sabanin wannan wurin aka ce haramun ne ka yi mata kallo bayan ka ɗaga ka ga mace ce ka sake ɗaga idan ka ƙara kallon ka amma in ka tashi armanta ya halitta ka je ta cire hijabi ta cire kallabi amma ba kai daga kai ce ita ba. Muna fahimta yawa za a zama ne gaban babanta ko mamanta ko kuma gaban uwayen nata su duka sai za a ce to kewa akwai ciyama za a zama ya ganci ya kamata a ce ki sanya za ki ja hankalin shi. Suna zaune irin abinda malumai suke ba da misali da hikima shi ne bayan sati kwalliya sai a sa ta ɗauko ruwa misali ta kawo ma abinda ke daidai lokacin sai baban na sai da ɗauko sai ce to ga sanan kallata da kyau ka ga in tama sai ta ajiye ruwan. Muna fahimta sai ta koma sai ce to juya kuma ta juya baya. Musulunci ne wannan ha. Na gode na ta to in ba alimi za ka kuma kake ji kai sala da an samu mahaka go to in dai ba alimi ba za a yi kuma haramun ne ido ne sai in ya zama na alman za ka yi. Muna fahimta ko to ka gani sai kuma karatun da muka yi shi ne bai halitta ba ga musulmi ya kalli ɗan uwan shi kallo wanda zai cutar da shi matuƙar mutunan nan ba fasiki ba ne ko kuma wanda ake tuhuma da aikata wani laifi. Muna fahimta har muka kawo misali hadisai ko wanda na daga cikinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halitta ga musulmi ya ɗauki makami ko ƙarfe ya nuna ma ɗan uwan shi musulmi ba ko da wasa ne. Annabi ya ce duk wanda ya aikata haka to ya san fa cewa mala'ikun Allah suna kiyaye mishi albarka. Annabi ya ce ko da ƙanin ka ne wanda kuke uwa guda uba guda bai halitta ka ɗauki makami ka nuna mishi ba. To ni nake tsammani ga ƙanin ka wanda ga mutum wanda ba ɗan gidan ku bane ba in an ce ko da wasa bai halitta ka yi ma wanda kuke uwa guda uba guda ba. Wannan duka yana karantar da mu addinin musulunci addini ne nami na zaman lahiya. Sai inda za mu tashi sai malam yake shi kuma fasiki ma bai halitta a zauna da shi ba a ƙaurace mishi ko wanda shi ma zai cikin karatunmu mun ba da wannan misalce-misalce a haka nan ne ko wanda da muka karanta hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa sibabul muslim usuqul zagin musulmi fasikanci ne. Muka yi bayanin fasikanci da kuma shi mutum wanda yake fasiki bai halitta ba samsam ma ka zauna wuri guda da shi sai kuma ka zauna duk ƙurar da ta taho ta gama da kai daidai kake da ita. Malam ya ce su'al tambaya hal yajibu alayhi hifzu jami'i jawarihi shin ya zama dole ga mutum wanda yake baligi ya kiyaye duka gaɓoɓin jikin shi baki ɗaya? Malam ya ce jawab amsa wayajibu alayhi ya zama wajibi ga mutumin wanda yake baligi hifzu jami'i jawarihi mastata ya kiyaye gaɓoɓin jikin shi baki ɗaya iyakar gwalgwado. Muna fahimta in an ce gaɓoɓi kamar ni da ni tun daga hannuwa ƙawahuwa idanuwa halishe kunnuwa ciki fadishin mutum wannan duka suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake ce ma ni gaɓoɓi na jikin mutum. Shi yasa wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin babban sahabi Ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yarda da shi yace wata rana na kasance bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace muna tahiya akan abin hawa sai annabi ya daɗe shi yake ce mishi ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalmatin ni zan sanar da kai zan karantar da kai wasu kalmomi. Sai ya ce ihfazillaha yahfazak ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kiyaye ka. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata yana tahiyya tare da almajirai shi an zo irin wani katar rabi haka kawai sai suka ga anya malam ya iya ketarewa sai suka ga malam ya tattare riga yayi ba ya Allah karamu da kyau yadda su tsallaka su zai musu wahala malam lahiya ce to ina sanar da ina kiyaye gabobi na shi yasa a tsuhana ma Allah subhanahu wataala ya kiyaye min gabobi na yanzu haka kaje akwai irin wannan tsohon wani tsohon ya kai shekara 100 da wani abu amma in ya rike ka kana da shekara 10 za ka ji baka kumcewa zai iya tahiyya tun daga nan har zandar kaf sai kuma daga nan zuwa bakin can ma sai ka fara wai Allah san dani gabobin duk an salwantar da su ta hanyar saba Allah subhanahu wataala duk inda ka ga wata ta wuce da dan buje ko da dan hijabi sai ka kula mata ido sai ka sha kwana haka nan ne a duk inda ake casu sai ka taka kahuwanka ka je wurin casin a duk inda wani abu da shari'a ta hana lokacin da kake kurciya ai sai ta hadisin Ibn Abbas da Ibn Mas'ud hadisai guda biyu wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai yake cewa ya kai dan adam kai biki abubuwa guda biyar kafin biyar su zo na daga ciki sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa shababaka qabla haramika kai biki samartaka kurciya da Allah subhanahu wataala ya baka kafin tsuha ya zo ma malumai suka ce duk mutumin da yake sarmai ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala to wannan mutumin tabbas zai tsufa cikin aminci malam Bahaushe yake cewa duk inda ka ga latijan kwarai ayyarin ta kwarai haka nan ne duk inda ka ga tsohon banza ayyarin ta banza a wannan yana nuna mana hadarin da ke da kai ne cikin samartaka wanda hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane guda bakwai wanda za su shiga al'ashin inwal al'ashin Allah akwai sarbayi wanda ya zage wurin bauta Allah subhanahu wataala to yanzu da ka dauko wannan kuma ka auna su da samarin mun yanzu zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk inda kaga tabarun mu suna taro mai yawanci zaka ga ba wurin aiki alkhairi bane ba yanzu dazun nan na wuce bakin trimin kaga taron mutanen ace me ake ta aka ce ai wani mawaki ne yanzu za a wasa kaga matasa ɗan mata da samari wannan yana nuna mustaqbal in kasar yana cikin matsala yana nuna future in kasar yana cikin matsala dan duk lokacin da ya zama na ɗan kiɗe-kiɗe da ƴan raye-raye su ne suke shuwa gaban taku ai kuna cikin matsala duk lokacin da ya zama na ba mutanen kirki ne ke kula da al'amuran ku ba kuna cikin matsala yau ka hito waje ka kunna rediyo ka sa karatu kaga mutum nawa ne zai tsayawa ya saurara amma kunna waka ka gani yanzu wata kila nan da orchestra ce aka dora da kwanan nan ta da hanyar ne yanzu sai ke babu wuri ko ba haka nan bane ba amma wani in ya wuce sai ga wancan ya zo mutane can cikin masallaci ne ake sa ake karatu ne ake sai ce to Allah ya kyauta shi ya yi gaba shi ya wuce karatu a matsala ban gane ina ne matsalar take ba kuma asali akwai wasu mutane ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su ne Yahudawa da Nasaru to da daga cikin Yahudawan da Nasaru akwai wasu cinannu daga cikin su wanda ake ce mafara mafan inna to su kullun suna nan suna tunani ya zasu ta halaka wannan al'ummar tamu wanda na ko uba ku labari lokacin da suka yi turawa suka yi colonization hari na mulkin mallaka suka ce lalle sun samu abin da suke so amma sun haɗu da matsaloli iri-iri sun yi asarar kuɗi sun yi asarar lokaci sun yi asarar mutanen su, wasu an kashe su, wasu wani ya mutu sama hanya, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza. Suka zauna suka ce ya za a kirkiro sabon abu wanda za mu samun karamcin kashin kuɗi, kuma za mu samun karamcin ɓata lokacin mu, kuma za mu samu mutanen mu ba za su mutuwa ba. Suka ce yanzu ya kamata a ce an wuce yaƙi da makami. Wane yaƙi ya kamata a yi? Shi ne suka ce jerfi psychologic, shi ne a zo a yaƙi tunanin mutum. Yanzu in ka lura, duk in ka ga matashi ya yi wata shiga, ina ya ganta? Da Turawa ya ganta. Shi dai ƙarya yake ce ya ga kakanshi da ke tattan wando. Haka nan ne? Imam haka aina ta ne, kuma ko a Turawa wanda ka ga yana sa irin wannan kaya, mafi yawanci lalatattu ne daga cikinsu. Suna daga cikin hanyoyin da suka ce za su bi su hallaka al'ummarmu, suka ce su hallaka mata. Daya suka ce kuma sai su hallaka matasa. Duk al'umma da aka hallaka musa wannan mutanen an gama da ita, musamman matasan. Su kuma mata su ne uwayen al'umma ko? To kai yanzu wanda za a kiɗa orchestra ta hito ta tashi in ɗan taro ta ce mai babu kyau koma? A? An yaƙi tunaninta. To hanyoyin da suka ce za su bi su aikatar da wannan abubuwan nasu, suka ce akwai na farko za su yi amfani da mata wurin kulala ta matasa. Kasan yadda ake promotion na karuwanci. Turawa za su raba muku preservative kyauta. Kullum yana ɗaya daga cikin abin da wani ustazu ya tunatar da ya ce, wai malam baka lura da wata hikima ba ta yanzu. Ya ce yadda ake tsoratar da matasa aure ba a tsoratar da su zina hakan. Matasa yau ka ce za ka alimci a ce lallai yaro ka kwatso kura. Me ka aje? Wai yanzu uwayenmu da kuraye yau kai jama. Kuraye ne muke tare da su. Kuraye ne muke shiga matsala su taimake mu. Ita kura tsakaninta da mutum ne take da shi. Kawai ka kashe. Amma aka zo aka yi amfani da wasu marasa tunani daga cikinmu da aka juha wa mutanenmu tsoron aure. Kuma aka yi musu promotion ta zina. Sai a ce yarinya in ba ta yi jizuitan ba, haramun ne a auren da ita. Amma kuma tana da dama ta yi karuwanci. Ka je ka bi hanyoyin da mata suke tsayawa. Cikin karuwan ɗari sai ka samu 60 ko 50 da wani abu yara ne ƙanana. Me ya janyo mana wannan? Wancan mutanen sun yaƙe mu. Yanzu ka ga hai an waye gari a da in mace ta take shege za a iya a haramtar da ita daga wannan mutanen da ta yi sabo da su baki ɗaya, za a ɗauka ta a kai ta wani ƙauye can inda mutanen za su mancewa da labarinta. Kuma ita da kanta ta san ta yi abin kunya, yanzu ha har gori ake. Ko ba haka nan ba ne? Har gori ake yi. Ka ga al'umma ina za ta? To an yaƙi tunaninmu ne. Yanzu da ka zo kana da kwali in ka ko kana jami'a ka ce tsotsan ha ya kamata a nemo wata birwa Allah ku ruwa mai juna a shiri ta ce ni kake da. A? Amma zina fa sun yi ta gatanan kyauta da jika guda da dala ɗari da jika bi sai ka yi zina. Almi fa sai a yi ta tsoratar da ke a ce sai ka azumine ka. Tun wanda zai almi ya samu shi wannan baraza ne. Almi fa akwai shin kuɗi nawa gare ka, ka ga a fara ba samu kamin sai an yi kaza can, can a yi kaza, can a yi kaza, sai a yi a nisantar da kai da gani daga son wannan alman. Muna fahimta? Salai ce? Subhanallah. To shi dai shawara annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce waye alman da ya fi kowane azai albarka shi ne wanda aka ka sauƙaƙa sadakin shi. Alman da ya fi kowane almi albarka. shine wanda aka sauƙaƙa sadake shi. Ka lura yayinka tana cikin gidansu tana karuwanci, sarmai yana cikin gidansu yana tarya ya zina ci zina ci. Me ya janyo wannan? An nesantar da su daga arman. Amma a da zina ba ta yi ƙaramci ba, saboda ni babanka daga ya ga kai kahinka kai matakin balaga har ya yi shawara wanda zai haɗa ka da ita. Haka nan ne, kana kaiwa almi za a ce to yaro zo an ɗarme ka. Shi kenan, sai mutum shi ya sa ka ga wannan tsoci su ne nake magana yanzu. Rayuwarsu ba su yi zina ta ba, ba su tsaya sauraron kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ba, sai ka same su suna da ƙarfi. Mu kuma yanzu ka sami yaro shekara 30 da wani abu, amma duk gaɓoɓin jikin sa ruɗe sun lalace. Saboda ni duk ɗan mata unguwarsu ya bi su duk sun yi saba-saba da su. Shi kalan da yake ma wayewa ce, in ma sai baka amshi hannun ba kai ne ba ƙauye. To ku gani ina ne matasan mu za su tahiya da wannan? Yanzu ka kalla taruwai suna da inci, cikakken inci. Kai taruwa a wannan lokacin da muke ciki ta yi malamin alfarma ha? Ke talake ya mai ka gani yadda suke hawa rabka-rabka motoci, za ta zagi wanda take so. Saboda ni akwai wani can wanda yake lalata da ita da ya ƙarye mata gindi. A nan za a iya tarbe malami sai ana kama-kaman na a ci mutunce shi, amma ka zo tana da alfarma. Wani daga cikin ma'aikata yake ce mun malam zo ka ga in an samu su yadda suke zage-zage cikin kwanseriya, ki ce don ubanku kun ida kuma ku tarda mu can. Haka suke ce musu. A? Me yasa suke ce musu haka nan? Sun san suna tarda su. Ko ba haka nan ba ne ba? To yanzu dole sai an tashi an yi yaƙi na ceto da matasanmu. Su wane ne za su wannan yaƙin ceto da matasan namu? Su ne malumai a karan farko sannan gwamnati. Gwamnati ba ta iya ceto wannan matasan halin da suke ciki. Wai su al'ummarmu ta ɗauka cewa wai zaman banza shi ne ke sa al'umma na lalacewa, wannan ba gaskiya ba ne ba. Sai dai yana ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa ɓanna ta yaƙi. Amma in an ƙarfe zuciyar mutum da imani ko bai aiki zai zamana tsaf. Wannan haka ne? A? Ma'aikaci nawa ne ke zuwa albashin shi ya ƙara da shi gidan giya? Wannan ba ɓanna ba ce. Magidanci nawa ke zinace-zinace? Wannan ba ɓanna ba ce. Shi wai in zanna ma yake bai da kolala, amma cewa ake wai su ne 'yan zaman banza su ne ke shi bai ma komi. Amma ga wani tantan da shi yana aiki ana kallon wannan ba matsala ba ne ba ga al'umma. Cikin mutanenmu yanzu ka ɗauka wannan shaye-shaye ba komi ba ne, zinace-zinacen nan ba komi ba ne. To dole al'umma za ta yi ta lalacewa. Annabi kuma ya yi alƙawari in dai zai ta bayyana cikin al'umma to kowane bala'i suka gani yana daidai da su. Yanzu ba gwamnatin nan tana so ta yi gyara ba. To ina muku rantsuwa da Allah, in dai ba a gyara zuciyoyin mutane ba tufka ce ake ana warwara. Matuƙar gwamnati ba ta yaƙi karuwanci ba, matuƙar gwamnati ba ta yaƙi bokanci ba, matuƙar gwamnati ba ta yi haɗa da shaye-shaye ba, matuƙar gwamnati ba ta yi haɗa da masu miyagun ɗabi'u ba. Duk cigaban da aka yi to cigaban mai gina rijiya ne. Ina amfanin cigaban da zai kai? Duk abin da ake buƙata a duniya kuna da shi, amma dangantaka da sanin Allah ku ba kowa ba ne. Ina da amfani. Matasa wanda ba su san Allah ba duk abin da suka yi su daidai ne yake da su. To abin da ke daidai shi ne in gyaran za a yi wanda ake so ya zamana gyara ne mai ɗorewa ko? Sai gwamnati ta kirawo malumai cikin tahiyyar. Sai ta ce tuna ɗaya daga cikin muna son taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mu fara wasu abubuwa ne ke gayyato fushin Allah. Malumai su ce akwai riba, akwai zina, akwai luwaɗi, akwai shaye-shaye, akwai sace-sace, to sai gwamnati ta raba aikin. Sai ta ce ku malamai ku shiga cikin su ku rinka musu wa'azi. Wanda ya gagare ku sai ku kira mu tura a damke muku shi. Ko wanda kuka ga zai zama barazana ga al'umma. To amma kan lura duk tunanin mutanen mu sun dauka cewa kawai abinda ake ce mai ci gaba, kawai abinda zai sa mutane su zauna lafiya, wai shi ne a ce akwai kuɗi cikin ƙasa, akwai zaman, akwai ni, akwai sekirite. Kaya za ku samu sekirite kuna zaluntar junanku. Kaya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mamakin wai al'ummar da za a cuta ma marar raulinta, mai wanda yake da ƙarfi zai yi zalunci a ba shi kariya. Wanda yake shi kuma bai da ƙarfi in yayi laifi a hukunta shi, annabi mamaki yake wai taya ma za al'umman nan su zauna lafiya. Al'ummar da ba a hukunta masu dukiya, wata rana da aka kira annabi Muhammad sallam kan wasu ta yi sata ne in ba na manta ba a yanke mata hannu ko ku ta yi gina ne. Wanda aka zo ana tunanin wai wane ne zai zuwa ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan ai yariyar da ta aikata a bayan gidan manyan mutane ta za a kalita. Annabi yana mamaki wannan shi ne za a zauwa a gani a bashi cin hanci ya taka doka Allah. Yace to wallahi ko da ya shi Fatima ka aikata wannan laifin ya tsayin mata da haji. Amma yau za ka ga wani sabbi da baban shi wani ne sai ga duk wanda yake so cikin ƙasa kuma a zauna lafiya. Amma wani kuma sai ka ga wani ya sace mulika yana ta hada ce kirki ana gane shi. Ga wani can ya sace ka za an kai shi gidan ka sai ga wannan al'umma ta zauna lafiya. Dukkan su masu laifi ne ko? To amma me yasa wai in wanga kaza guda ya dauka? Nawa ne kaza guda? Shi wai ya yi da turnan mulkin al'umma. Amma shi tun da wani ne babu komai. Ko gane me yake ne? Al'umma ta zama lafiya haka ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda babu adalci. To sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Ibn Abbas in fadlallah yahfazuk, ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ai babban malami Ibn Rajab al-Hanbali shi Jami'ul Ulum wal Hikam yake cewa in fad hududuhu, shi ne ka kiyaye dokokin Allah wa huquqahu, ka kiyaye haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa awamirahu, ka kiyaye duk abin da Allah ya ma umami wa nawayihi, da kiyaye duk abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yace a kiyaye. Ibn Rajab yace in kai haka wa zalika, in ka kiyaye wannan to shi ne ake cewa ka kiyaye dokokin Allah, ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fahimta dole duk abin da aka ce ma haramun ne kai kokari ka kaudace mishi, duk abin da yake ai haƙin Allah ne kaka faɗa cikin wannan haƙin, duk abin da aka ce ma Allah ya yi umarni da shi ka tafi ka aikata wannan umarnin, duk abin da aka ce ma Allah ya hana shi ka hani da wannan abin duk yadda kake jin daɗin shi, to in kai haka sai Allah subhanahu wa ta'ala kai ma ya kiyaye ka. To kun ga ko da al'ummar mu ta yi haka ko, to ina ba ku tabbas sai Allah ya kiyaye ta. Kuma duk al'ummar da ta yi haka sai Allah ya kiyaye ta. Kabiba saboda adalci irin na addinin musulunci, wani uba ne ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan ya zo ya yi shaida zai ba ɗan shi kyauta. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk ka ba sauran ɗiyanka? Ya ce a'a ya Rasulullah, shi kaɗai dai ne na ba. Sai annabi ya ce to shi ba zai yi shaida akan zalunci ba. Kalli tsiya ne, tsiyan mutum guda, amma babansu ne zai ma guda kyauta. Annabi ya ce in dai bai ba sauran ɗiyan shi ba to wannan zalunci ne, shi ba a kiran shi kuma kan zalunci. To kai yanzu irin wannan shari'a za a cewa in ta'adda ne? Irin addinin da ya karantar da wannan abubuwan za a cewa addinin da ke son tashin hankali ne? Addinin musulunci ma addinin zaman lafiya. Sai yake mishi ihfazillah tajidhu fa haka, ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala. Menene ifa ɗe? Idan ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala, za ka same shi ya shiga cikin al'amuran ka baki ɗaya. Ya zama da duk abin da za ka yi, kana yin ne, kana kiyaye dokoki na Allah, kana bin ne, Allah ya ce, to kai kuma al'amarin ka sai Allah ya shiga cikin shi. Ya zama da duk abin da ka zo za ka yi, kana aunawa ne, shari'a ta ce ana. Sai ka yi ƙoƙari ka aikata wannan. Me shari'a ta ce ana, in na hali ne sai ka yi ƙoƙari ka kauce ma wannan abu. Amma yanzu za ka samu mutane suna haɗa cikin abubuwa basu ma san wai sai ya duniya cikin abubuwa, sannan zai tambaya ma menene hukuncin nasu. Kamar yanzu misali irin aiki da mutanenmu suke cikin banki wannan, duk bankin da ke mu'amala da riba kada almalumai sun ce haramun yin musulmi ya aiki ciki. To cikin wannan bankokin namu SC akwai bankin da bai mu'amala da riba? Ni dai ban sani ba. To duk bankin da yake mu'amala da riba kuma haramun yin musulmi ya aiki ciki shi, haka malumai suka ce. Sabida mi, in kana aiki a bankin, to dole sai ka tsinci kanka, Allah kiyaye cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya zana kimanni ne kan riba, ko ba haka nan bane ba? A sai ka ji wani yana cewa wai lalura ce. To Allah kiyaye lalurar da za ta kai ka kuma ka shiga wutar jahannama, ko ba haka nan ba? Riban nan tana da haɗari ƙwarai. Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, idza sa'alta, idan ka tashi roƙo, fas'alillaha, to ka roƙi Allah. Anan wani irin roƙo ake magana? A wani irin roƙo ake magana? Kamar yanzu in kana son lahiya, sai ka ce ba wata bani lahiya. A wa za ka roƙo? In talauci ya ma yawa, in ka shiga cikin matsala, sai ya ce kuma wa idza sta'anta fasta'in billah. In ka tashi neman taimako, ka nemi taimakon wa? Taimakon Allah kaɗai ake nemi, kamar yadda ake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yanzu irin kamar abubuwan da za ka yi mutanen mu har yanzu suna yin sa a ce dan Allah dan annabi, wannan ba daidai ba ne ba. Ka yi mutum ya sayi haɗuwa ya ce manzan Allah ka yi shirka, Allah ya kamata ka ambata ba manzan Allah ba. Ka yi mutum ya ce yana neman taimakon manzan Allah, shi Annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne, bai da iko komi na rububiyya shi abin da ya shafi al'amarin Allah, shi ma bawa ne. Shi ya sama Allah da kanshi yake cewa ka gaya ma al'ummar duniya, qul inni la amliku li nafsi darran wala rashda ko wala naf'a ko. Ka gaya ma al'ummar duniya kai Annan Muhammad sallam baka mallakan ma kanka komi ba na auhalarwa ko na cutarwa. Shi yasa duk mutumin da zai ɗaga hannu ya ce manzo Allah ka bani ya yi shirka, haramun ne. Amma yanzu in Annabi da ranshi ya halitta ka je ka ce ya Rasulullah ina son ka yi mini kaza, ya Rasulullah ina son ka roƙa mini Allah ya mini kaza, amma yanzu ya mutu bai halitta ba. Muna fahimta? Shi yasa a lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mutu, sayyidina Abubakar sai yake ce ma sahabbai, Man kana ya Abdullah, yace man kana ya Abdullah, duk wanda yake bauta ma Allah, to fa inna Allah hayyun la yamut, yasan Allah rayayye ne wanda bai mutuwa. Wa man kana ya abudu Muhammad, yace amman jin mai bauta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace to fa inna Muhammadun qad mat, hakika fa Annabi ya mutu. to ana bauta mu mutanen da bai da iko ya rayu da kanshi balle ya rayu da wani a ba a bauta mu shi kina insha Allah ta'ala ina kallo za mu tsara rawa nan ko saboda ga lokaci yayi kuma saboda abin da ya shafi tambayoyi kina insha Allah ta'ala in mun dawo sai zaman da za mu ci gaba kan wannan hadisi na Ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yarda a gare shi kina inda kai mai tambaya ko nuri da aka yi ayi kuskure insha Allah ta'ala ana iya tunatar da mu